أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na Al-Imam Al-Bukhari da ke cikin guwar rijiyar zaki a nan kanan Dabo a tarayyar Najeriya. A yau muna hudu ga watan Ramadan, hijira 1447, wanda ya zo daidai da 21 ga watan biyu miladiya 2026. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin suratul Zumar. Jiya mun tsaya akan aya ta 9, yanzu insha Allah ta'ala za mu tsora akan aya ta 10. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ibadilladhina amanu ittaqu rabbakum. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم. الله مدوكين سركي شيء قل كثير. يا عباد الذين آمنوا يا قبائنا ودنفك بعد جسكية ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokoki na mahaliccinku ubangijinku. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya, ga waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da hasana kyakkyawa. Wa ardullahi wasi'a, ƙasar Allah maɗaukakin sarki mai yalwaci. Inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum, ku sani kadai ana cikawa masu haƙuri ladansu bi ghairi hisabin, ba tare da lissafi ba. Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yana umarni, yana ƙara kiran waɗanda suka yi imani su ƙara tabbata akan abin da suka yi na imani da Allah da kuma kiyaye dokokin Allah. Qul kati, ma'ana ka faɗa musu ya Rasulullah. Ya ibadillazina amanu, ya ku bayina waɗanda kuka ba da gaskiya. Kunga kira ne da aka kefance shi ga muminai waɗanda suka yi imani. Allah ya ce ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokokin ubangijin kuma halicinku. Kalmar ittaqu tana nufin kiyayewa da kula, kiyaye dokoki na Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin abinda Allah yake so da barin abin da Allah ya hana. Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, kamanta umarnin Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hana. Anan an ce rabbakum saboda me? Dan a tunawa su waɗannan bayi ni'imar da Allah ya musu ta halitta, da ba da lafiya, da ba da rayuwa, da ba da abinci, da ba da kulawa, da duk wani abin da Allah ya yi wa bayi. Kisa ka lafazin ar-rabbu, domin ar-rabbu shi ne mahalicci wanda yake renon bayi, wanda ya muku wannan ni'ima ku kiyaye dokokin shi. Da haka anan kamar ana nufin su tabbata a kai, su kafe a kai, kisa waɗanda suka yi imanin aka kirawo. Sai Allah ya ce lillazina ahsanu, ga waɗanda suka kyautata fi hadhihi dunya, a wannan rayuwa ta duniya suka yi aiki mai kyau, suka yi wa Allah da'a da biyayya, suna da hasana kyakkyawa, ma'ana suna da kyakkyawan sakamako. Anan wasu malamai suka ce wannan hasana din kyakkyawan sakamako ana nufin na nan duniya, waɗanda suka kyautata suka bi Allah a duniya, to Allah zai ba su kyakkyawa a duniya. Kamar yadda Allah ya ce, man amila wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Allah madaukakin sarki cikin suratul Nahl, duk wanda ya aiki, Allah ya ce duk wanda ya aiki na kwarai, sawa'un namiji ne ko mace, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa mai kyau. Alaman tafsiri a nan suka ce a nan duniya kenan. Sannan a lahira wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A lahira kuma za a ba su ladansu fiye da mabikin abin da suke aikatawa. Sai zama a nan duniya kyakkyawa, a lahira kuma za a samu mabikin abin da suke aikatawa. Da haka a nan suka ce hasana, a nan ana nufin al'afiya, as-sihhatu wal afiya, ana nufin lafiya da samun rangwame da samun afuwa. Wasu kuma suka ce lillazina ahsanu, waɗanda suka kyautata suka bi Allah, fi hadhihi dunya, a wannan rayuwa ta duniya, hasana, suna da kyakkyawa a wajen Allah a lahira. Sai zama hasana din ana maganar sakamako na lahira. To amma duka fassarar farko akwai aya da ta gwada haka. Haka wannan fassara ta biyu da masanan lafi da ayoyin Alkur'ani sun nuna wanda ya yi imani da Allah, ya kiyaye dokokin Allah, to sakamakonsa kyakkyawa ne a lahira a wajen Allah madaukakin sarki. Da haka duka fassarorin guda biyu suna da ma'ana, kuma za su iya shiga cikin aya. Ko dai ka ce waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya, hasana, suna da kyakkyawa a duniya, wanda Allah zai raya su rayuwa mai kyau, kamar yadda waccan aya ta faɗa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ko kuma ka ce lillazina ahsanu, waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a, suka yi biyayya, fi hadhihi dunya, a wannan duniya, hasana, suna da kyakkyawa a lahira, ma'ana kyakkyawan sakamako a lahira. A nan duniya in mu'mini ya yi aiki, musulmi ya yi aiki, Allah yana iya ba shi kyakkyawa a duniya kuma ya ba shi ladan lahira. Bai hana shi samu lahira don Allah ya ba shi sakamako a duniya. Amma kafiri idan ya yi aiki kyakkyawa a duniya, to bai da lada a lahira. A nan duniya Allah ya ga dama zai iya ba shi, ya taimaka wa mabukata, sai Allah ya ƙara mai lafiya. Ya taimaka wa marayu, sai Allah ya ƙara mai yalwa arziki. Duk a nan duniya Allah zai iya ba shi, amma in zai lahira bai da komai, kamar yadda ayoyin Alkur'ani suka nuna. Yadda mutum ya kai da kyautatawa, yadda mutum ya kai da yin abu mai kyau a wannan rayuwa, matukar babu imani to Allah ba ya karba. Amma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Allah shi ba abin da ya hana a karfi ciyar wadda munafikai suke, sai don sun kafirce wa Allah da manzon Allah. Kisa Allah ba zai karba ba, amma sun bayar to Allah ba zai ba su lada akai ba. Wal ladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu az-zama'u ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allaha 'indahu fawaqahu hisaba. Allah ya ce waɗanda suke kafirai ayyukansu to ayyuka ne da yake kamar kawalweliya. Yahsabuhu az-zama'u ma bijin ikirwa in ya hango kawalweliya, idan rana ta tashi mutum ya kalli gaban shi kan titi sai ga kamar ruwa ne a kwance a kan titi, shi ne kawalweliya. Amma da ya iso gurin sai ya tarar da ba komai. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zama'u ma bijin ikirwa zai ɗauka ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a. Me yasa aka yi magana bijin ikirwa? Domin zai zo da bukata. To su ma kafirai za su je lahira a lokacin suna da buƙatar wannan ladan. Allah ya ce lam yajidhu shay'a, ba zai samu komai ba. Wa wajada Allaha 'indahu fawaqahu hisaba. Saboda kafircin zai hana Allah ya karba. Wa Allah ya ce muka sanya abinda suka yi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali faja'allahu haba'an mansura. Muka gabatar da abinda suka aikata na aiki, muka sanya shi kura a bashekewa. Da haka wanda duk zai da imani da Allah, duk irin kyautatawa da ya a duniya bai da lada a wajen Allah. Kuskure ne da kuma jahilci, da za ga wasu na duban kafiri wanda ba musulmi ba, wanda bai yi taɓa faɗin kalmar shahada ba, dan ya yi wani abu na duniya ko ya kyautata a duniya ya mutu, su ce Allah zai kai shi aljanna. Ba da za Allah ya sanya shi aljanna. Dan wannan yadda da wannan rushe gaba ɗaya Alkur'ani. Alkur'ani dai ya nuna mana cewa kafirai ɗan wuta ne. Mu mere su ne 'yan aljanna, akwai allazina amanu akwai allazina kafaru to sai wani ce ga wani kafiri yalla shi ya kirkiro wutar lantarki duk duniya ana amfani da ita wannan abin da ya kirkiro ba da za a iya mutu kuma Allah ya sanya shi wuta a bai yi imani ba imani sharafi ne tushe shi sa ana Allah ce lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata kyautatawa tun anan ma'ana suka yi imani da Allah suka bi Allah maɗaukakin sarki to waɗannan su ne suke da lada a nan duniya Allah zai iya ba su lada a lahira kuma Allah ya ba su amma wanda ba su yi imani ba to in sun yi aikin ma Allah baya karɓa don haka tauhidi da kaɗaita Allah shi ne tushen ginin ayyuka a kan shi ne bawa zai samu lada idan bawa bai da tauhidi to da abin da ya babu lada a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka mumini yana iya samun abubuwa guda biyu a duniya ya samu sakamako a lahira kuma Allah ya ba shi fiye da abin da ya gabatar kamar yadda ayoyi suka nuna an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da mutumin da zai yi aiki na alkhairi kuma dan Allah amma sai ya sami yabo da gurin mutane shi ya yi dan Allah ne manzo Allah ya ce to wannan bishara ce ta gaggawa da aka yi wa mumini ma'ana bishara ce ta Allah ya karɓi wannan abu da haka mutane suka yaba masa amma ba yayi ne dan neman yaban mutane ba inna ma nuti'imukum bi wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura shi yayi ne dan Allah amma kuma wannan abu ya samu karbuwa a gurin mutane suka yaba to wannan bai ana samu lada a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasa ta Allah wasi'a mai yalwa ce ma'ana ku yi hijira ku bauta wa Allah a ciki abinda ya sa aka wannan gabar an yi maganar kyautata wanda suka bi Allah wani yana iya cewa to ni ina so in bi Allah amma an hana ni a garin mu an hana ni kafirai in dai imani za su kashe ni ko ba za a bani ci ba za a bani sha ba ko za a kore ni daga inda nake aiki shi yasa sai Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasar Allah mai yalwa ce ma'ana ku yi hijira kada ku tsaya a wannan guri ku fake da wannan kuke bin Allah wannan aya tana magana ne kan hijira hijira kuma kamar yadda malamai suka yi bayani dalilai suka nuna kala-kala ce hijira ta farko da aka fara yi a musulunci hijira da sahabbai suka yi zuwa garin Habasha daga garin Makka zuwa garin Habasha lokacin da sanadi bayan wannan hijira malaman sira suna cewa an yi ta karo biyu ma'ana an yi hijira sau biyu sai hijira da manzon Allah ya zuwa Madina manzon Allah ya bar garin Makka da umarnin Allah da izinin Allah ya fita ya koma Madina kuma sahabbai ma an umarci su hijira lokacin wajibi ne duk wanda yake da iko yi wannan hijirar wajibi ne sai zama za a hijira a ban Makka dan a lokacin tana hannun kafirai kuma musulmai ba su iya bauta wa Allah yadda suke so manzon Allah ya koma Madina aka ci gaba da zama da a Madina har zuwa lokacin da aka bude garin Makka musulunci ne shigo garin Makka aka karya gumaka aka rinjaye kafirai aka kore su daga cikin garin ko dai mutum ya yi imani ko ya bar garin Makka ta zama garin musulmi sai manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fath to yanzu babu hijira kuma bayan an yi fathu Makka bayan an bude garin Makka yanzu ba magana mutum ya hijira daga Makka ya koma zuwa Madina to kuma wanda suka koma Madina to a sahida ba a yadda su dawo Makka kuma su zauna su da Makka sai dai su yi ibada su koma inda suke wannan hijirar ta tafi kenan ba za su dawo Makka ba to wannan hijirar daga nan ta karu ba magana yanzu mutum ya bar garin Makka ya koma Madina da sunan hijira irin wanda aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani abu na halal ya kai shi kasuwanci ya kai shi halal ne zama ya kai shi halal ne wani abu halal ne amma da sunan hijira wanda ya kai a zamanin manzo Allah ce la hijira ta ba'da al-fath sai nauyi na hijira wanda shi ma yana nan shine yin hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci mutumin da ya tashi a garin da yake na kafirai garin kafirai shine garin da ma'ana kafirai suka yi rijaye a garin kamar da kuma da suka yi ta'aribi cewa ana cewa gari na kafirai idan zan kafirai da suke rijaye a garin yanzu akwai garuruwan da zaka je kasashen da zaka je ba zaka ji kiran sallah ba in za ka yi sallah sai dai ka yi a ɗakin da kake ka sauka ko a gidanka saboda a majoratin wanda suke garin duk kafirai ne to irin wannan shine garin kafirci ko kuma garin da dokokin kafirci suke gudanar da shi kuma musulmi a cikin kaɗan ne sulmi a cikin kaɗan ne kuma kafirai ne shuwa gabanni shi ma wannan wasu malamai suna cewa garin kafirki amma suka ce garin da ya zama musulmi ne masu yawa dai ko da shugaban kafiri ne amma musulmi ne masu yawa duk inda mutum ya keta zai ga musulmi zai ga masallaci zai ji kiran sallaci wannan ana ɗaukar shi garin musulmi yadda shugaban kafiri ne ko kuma garin da shugaban musulmi ne da haka shi yake jagorancin garin amma akwai musulmai a garin akwai kuma wanda ba musulmai ba kila daidai da daidai ake kila ma kafiran su yawa amma shugabannin kuma musulmai ne suna ana kiran sallah ana bauta Allah to wannan ma suna daukan shi garin musulmai amma ittifaqan garin da ya zama kafirai ne suke jagoranci su kuma kafirai ne mutanen garin wannan garin kafirai ne to ana son mutumin da yake a wannan garin yayi hijira mutahabbi ne mutumin da yake garin kafirai amma ba sa hana shi bauta wa Allah yana iya yin sallah yana iya yin azumi yana karanta alqur'ani yana ibada amma magarin kuma na kafirai to mustahabbi ne an so yi hijira ya koma garin musulmai kada ya zauna cikin waɗannan kafiran amma ba wajibi ba ne amma wanda yake garin kafirai da ba sa bari shi ya bauta wa Allah ba sa bari shi ya sallah an hana shi addini an takura masa to wannan wajibi ne ya bar garin ya koma garin musulmai ya zauna kai wanda bai da iko إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يعتدون سبيلا فيما أنا مزاجي كوما تاكو يارا جباس لولي جبارا با ونجيكو فذاتي هجر با أن كنت شيس أم هنس تولى النمبا ليجي سزونا الذي متأفوا كنت باس لفيكو هجر كما أبن نباوا بيدفيكو ألا با يدورا وانا لو يهجر ينا نمتك أنا حتى سمع القيامة dayin hijira daga barin garin kafirci zuwa garin musulmi in mutum baya iya ibada a garin kafirci baya iya bautawa Allah to wajibi ne hijira ya koma shine Allah yake wa ardhul mati wasi'a kasar Allah tana da ruwa ba uzuri bane kana da iko da zaka iya tashi kuma ba a bari ka kabauta Allah azumi yazo ba zaka yi ba ba zaka yi sallah ba matan ku ba za ta yi hijabi ba kuna zaune ko ina arda ne to nan Allah yake kasan shi tana da ruwa ku yi hijira ku koma inda za ku bauta wa Allah amma in ana barin ka kai to mustahabbi ne mutum ya koma cikin musulmi ya zauna to sai kuma nau'i na gaba na hijira shi ma yana nan zuwa tashin alkiyama shine kaurace wa saban Allah a wani hadisi manzo Allah ya ce wal muhajiru man hajara ma da Allah ku an mai hijira shine wanda ya kaurace wa abin da Allah ya hana mutum ya bar zunubi wannan wajibi ne akan kowa domin Allah ya umarni da mu rikanci zunubi to duk abin da Allah ya hana to wajibi ne mutum ya kaurace wa wannan abu sannan akwai hijira kuma a wanda take faruwa tsakanin musulmi a junan mutum ya zama yana zaune da mai sako ko mai aikata bid'a ko mai aikata bid'an nan baya wa'azantuwa da wa'azin da yake masa shi kuma zaman shi da shi akwai cutuwa kuma yana da iko da zai hijira to sai ya hijira ya bar wannan mai bid'a ya kaurace masa ko ya daina mu'amala da shi saboda ba zaman shi bai da amfani a tare da shi kuma shi yana cutuwa shi mai aikata sako idan yana sako ba a zama tare da shi yana cikin aikata sakon za ga wani ya je ya zauna guri ana tata shi ba ya yi amma ba duk tata ake a guri to haramun da ya zauna a guri Allah ya hana wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr in kuka ga wanda ke kutsawa cikin ayoyin Allah ko ana yin wani abin da Allah ya hana ko ana shan giya a guri ko ana tashi a guri ko ku a guri da ake saban Allah ana zage-zage ana kada-kada ana raye-raye a gayyaci mutum walima ya je gurin walima sai ya zama ta sun yi shiga tabarruji ta na tsaraiki ga wani jije a gefe ga wani abu sai haka za a yi walima to ba daidai ba ne ya zauna a gurin sai ya bar gurin saboda nan guri ne da ake saba Allah haka saban manzon Allah suka yi dan haka kuskure ne kace kai malami ne kuma a kira ka walima kuma ka je ma ana ka ga duk da saban Allah a gurin kuma ka tsaya sai dai in zaka iya hana wannan saban Allah in ka zo zaka ce to waɗannan mata da suke shiga kaza da kaza ba daidai bane su fita wannan shiga ba haramun ne mata su shiga dai ana ganin kirjin su cikin ma'ana mai yafai waɗanda suke kamar ba siyasa ko mai ba siyasan ariyat in zaka iya wa'azi a daina a gurin a fitar da waɗannan sai ka tsaya in ba za ka iya ba sai ka bar gurin saboda ba daidai bane ka tsaya inda ake saban Allah duk ga masu zinubi a gurin ana kiɗa ana waye, ko da ba wa'azi za ka yi ba, abinci za ka ci, ko da kai ba malami ba ne, an gayyace ka walima ka je da kayan giya an kawo, ga kayan kiɗa an kawo, ga menene ana yi, to sai ka bar wannan gurin, dan guri ne da ake saba wa Allah. Allah ya hana mutum ya zauna gurin da ake saban shi, mai sabo ƙaurace masa ake yi, ba a zama da fasiki ko wanda yake yin sabo. Sannan wanda yake aikata bid'a shi ma ana ƙaurace masa, sai idan zama da shi din akwai wata fa'ida turja, mutum ne yana bid'a amma zaman ka da shi, abokantakan ka da shi tana sanyawa yana ragewa, kana jawo shi a hankali, to wannan zama ne na fa'ida. Duk lokacin da ya abare ne ba sai ya masa, amma in ba ka iya hana shi kuma kai ma za ka iya tasirin uwa da shi, wani za ka cewa yana zaune da mutumin da yake aikata bid'a shi ma a hankali kuma sai ya zama yana bin shi, to kaga wannan shi ne abin da ake gudu, ya ka shi ma ana ƙaurace masa gwargwadon maslaha, gwargwadon abin da ake gani amfani, za ana auna amfanin ƙauracewar da kuma amfanin zama, ana auna wannan mafsada da maslaha. Sannan kuma wani sa'a ana kallon ƙarfin sunna a gari da kuma ƙarfin bid'a a gari, idan garin na sunna ne gaba ɗaya, ahli sunna su ne mafi yawa a garin, to kaga anan za ka iya ƙaurecewa ɗan bid'a kuma kai rayuwa mai kyau, za ka domin duk wanda za ka yi mu'amala da shi za ka samu wanda yake kan daidai. Amma in garin shakuɗe ne yanzu kamar rayuwarmu da muke a irin wannan garuruwa a shakuɗe ne, to ba da za a yi kashe za ka iya ƙaurace duk wani ɗan bid'a, domin akwai abin da dole sai ka yi mu'amala kila a cikin danginka, kila a cikin abokananka, kila a wajen kasuwanci, to irin nan sai za ka dinga auna ina zan shiga ina zan fita. Amma ba za a ɗauko irin bayanan da wasu malamai suke na cewa in ka ga ɗan bid'a ka canza hanya, ko in ka ga ɗan bid'a ka je ka wanke idonka don ka ga abu mara kyau, to ka ga ba za ka ɗauko shi ka ɗabbaka a gurin da bid'a kuma ke ƙarfi ba, kuma kai ana kake rayuwa. Yanzu ba da zai ce layin su gaba ɗaya da ahlus sunna ne, ba lallai ka samu haka ba, ka ce kai ba za ka zauna a gida ba sai layin kowa ahlus sunna ne, ba za ka sai abinci ba, ba za ka sai abin sha ba, ba za ka sai tufafi ba, ba za ka sai kayan yau da kullum ba sai gurin wanda bai yake ahlus sunna. To in ka tafi akwai inda za ka je ka tarar wani abu zai tokare ka, kana bukata kuma ba wani wanda yake ma abokin sunna mai sayarwa. To shi yasa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace mas'alar ƙaurace wa ƴan bid'a da kuma nisanta su da rashin zama da su yana da ta'alluki da gari da zamani. Akwai zamanin da sunnar ita ce mai ƙarfi, bid'ar kaɗan ce, to a lokacin shi ne malami su irin wannan bayani, kada ka zauna a kan bid'a, kada ka hira da shi, kada ka saboda su ne daidaiku a cikin al'umma da su. Akwai kuma zamanin da ya zama da za ka ga sunnar ce ta fi, a ma'ana bid'a ce ta fi yawa cikin al'ummar da ta fi yawa, a nan kake a nan ka taso, ma'ana to a lokacin nan to nan za a kalli mafsada da maslaha. Akwai inda ba za ka shiga ba, akwai inda za a ƙaurace masa, akwai kuma wanda duk da yana bid'a za ka yi mu'amala da shi, saboda ma wala Allah ya zaɓi abin da yake ilimi yake bukata, karantarwa yake bukata, ba wai magana ƙaurace masa ba, shi bai ma san abin da yake bid'a ba ne, ya taso ya ga ana yi, da haka shi kullum yana yi ne tsakanin shi da Allah iya fahimtar shi. To kaga wannan ba magana yanzu ƙaurecewa ake ba, magana karantarwa ne da ilmantarwa da jawo shi jika. Don haka wannan ma nau'i ne na hijira da malamai sun yi bayani, duka waɗannan abubuwa malamai sun yi rubutu a kai, da haka dai Allah maɗaukakin sarki a wannan gaba ta aya yana gaya mana ƙasar Allah tana da yalwa, don haka sai ku yi hijira ku je ku tsaida addinin Allah. Wasu fassara wa ardullahi wasi'a, suka ce ardullah ana nufin arzikin Allah, ma'ana arzikin Allah mai yalwa ne, mai suke ne, mai suna nufin ma'ana kada ka zauna inda za ka takuru, ka tafi inda za ka samu. Har Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa fatakunul ayatu dalilan ala al-intiqali min al-ard al-ghaliya ila al-ard ar-rafiya, yace ayar umma fassara ardullah da arziki sai zama ayar dalili ne na mutum ya tashi daga garin kasa mai tsada ya tafi kasar da ke da sauki, tunda an ce ardullah arzikin Allah mai yalwa ne, ma'ana kar ka zauna inda za ka takuru. Kamar yadda Sufyan yake faɗa, Sufyan ats-Tsauri yana cewa kun fi mawdhi'in tamla'u fihi jirabaka qubdan bi dirhami, in za ka zauna ka nemi gurin da in ka ba da dirhami za a cika maka jakarka da guraka, ma'ana ka ji gurin da rayuwa take da sauki. To wannan wani takarifi ne malamai suka yi abin da yake so su nuna mana a nan, Allah bai kuntata wa bayi ba, kada bayi su kuntata wa kansu. Da haka in kana gurin da ba ka iya bautar Allah, ko ma inda za ka iya, in kana gurin da ake da tsadar rayuwa
baka da abinda kuma zaka iya rayuwa da wannan tsadar, to dawo inda yake da saukin rayuwa, sai ka rayu da abinda Allah ya baka ba tare da ka shiga wani irin hali ko ka shiga wata damuwa ba. Sai Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna, ku sani ana sakawa masu haƙuri ajrahum ladan su bi ghairi hisabin, ba tare da lissafi ba, mana ba tare da kididdiga ba, masu haƙuri kullum za a dinga ci ba ana kamfata ana ba su ma lissafawa. To ana as-sabiruna, wasu malamai sun fassara shi da masu azumi, to ai su ne as-sabiruna, domin ba abinda ya fi haƙuri yawa a cikin azumi, haƙuri ya fi yawa a cikin azumi. Barin kada za ka yi da ci kana so ka ci za ka bari, barin kada sha barin kada sha'awa, duk waɗannan abubuwa ne da rai yana so, amma haƙuri za ka danne ka bi Allah, sannan kuma ka nisanci abin da Allah ya hana. To haƙuri yake da yake azumi, da kan sai gaba ɗaya azumin ba shi ne haƙuri, da haka inna ma yuwaffas sabiruna, anan sai suka ce ana nufin masu azumi. A hadisi qudsi Allah ya ce as-sawmu li azumi na wani, wa ana ajizi bihi, ni zan ba da ladan shi. A hadisin Allah ya ce duk wani aikin dan adam nashi in kai ɗaya a baka goma, alhasanatu bi ashri amsalha, sai ce inna as-sawma fi azmi fa innahu li nawal wa ana ajzi bi, ma'ana fi azmi ba maganar in kai dai a baka goma ake ba, ma'ana ladan shi ma bai yawa da haka ka fassara da cewa nan ana nufin azmi. Wasu malamai suka ce a nan duk nau'in haƙuri ya shiga ciki, kuma shi ne za su yi as-sabiruna, a nan duka wani abin da za a kira haƙuri, haƙuri kala uku ne, akwai haƙuri akan abin da Allah ya kaddara wanda yake bai da dadi, mutum bai da lafiya ya yi haƙuri, bai da shi kuma yana da buƙatu ya yi haƙuri, wani nashi yana cikin wata musiba ko ɗan shi ko matar shi ya yi haƙuri. Me ma'ana haƙuri? Shi ne mutum ya kiyaye bakin shi ba zai faɗi abin da Allah ya hana ba, ba kuma zai yi fushi da Allah ba saboda wannan abin da Allah ya dora masa. Kun san akwai wanda in cuta ta same shi sai ya fushi da Allah, ma'alikin shi a cikin mutane akwai masu irin wannan, daga nan kuma sai baki ya dinga faɗar kalmomi na kafirci. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada misali lokacin da ɗanshi Ibrahim ya bar duniya, ya bar duniya, manzon Allah yake cewa zuciya tana bakin ciki, ido yana zubar da hawaye, amma ba za mu faɗi wani abu ba sai abinda Allah yake so. To wannan shine haƙuri, za ka ji damuwa da shi, ba ka da lafiya za ka ji damuwa ban da lafiya, ba ka da shi za ka ji damuwa ban da shi, amma kuma ba za ka yi abin da Allah baya so, ba za ka yi fushi ba, in an kira sallah za ka yi sallah, in azumi ya zo za ka yi, ba za ka ce ni ba zan yi sallah ba, ai yanzu ma zama nake ni gashi ban da komai, a'a. To wannan shi ake kira haƙuri. Shi haƙuri idan musiba ta samu bawa wajibi, akwai mataki na gaba da haƙuri, shi ne matakin ar-ridha, yarda da wannan musiba, mutum ya ji yadda idan zai farin ciki Allah ya ba shi kuɗi, kuma sai ya farin ciki idan Allah ya ɗauke kuɗin, wannan shine matakin rida. To wannan ba wajibi bane, mustahabi ne, dan ba kowa zai iya ba, shi mustahabi ne. A cikewa yanzu mutum ya waye gari ɗan shi ya mutu, amma a zuciyar shi yana jin kamar lokacin da bai mutu ba, da sai saboda yarda da wannan abin da Allah ya dora mai. To wannan ba kowa zai, wannan mustahabi ne, amma haƙuri shi wajibi. To su bayan Allah wanda suke ƙololuwan matakin kamar annabawa, za ka same su tare da ar-ridha, yarda da kaddara, da kuma haƙurin, ban ma da godiya a kai, da godewa Allah a kan wannan lamari. To amma abinda mu Allah ya, abinda yake na wajibi ka yarda da wannan. To haƙuri da wannan kaddara ta same ka, nau'i ne na haƙuri. Sannan nau'i na biyu na haƙuri, haƙuri wajen bin Allah. Kafin kai wa Allah biyayya ana buƙatar haƙuri, kana jin inuwa mai jaji za a ce hayya ala sala, sai ka ɗau buta kai alwala ka haƙura da inuwa ka zo masallaci, kana son ka ci abinci za ka bar shi, kana son ka sha abinci za ka bar shi, saboda mai saboda azumi. To haƙuri wajen bin Allah. Sai haƙuri na uku shine haƙuri wajen barin saɓawa Allah. Shi ma saɓan Allah yana buƙatar haƙuri wajen bari. Akwai saɓan da mutum zai ga ranshi yana so, zuciya tana buƙata, to amma sai ya haƙuri ya kira Allah ya hana shi bari. To duka wannan nau'o'in haƙurin wanda duk ya cika su shi ake kira as-sabir. To Allah yana sakanta wa masu haƙuri ladan su ba da hisabi ba ma'ana za a dinga ba su ne ba tare da kirgawa ba kudin kan fitowa za a dinga yi kamar yadda malamai suka yi magana suka ambata kamar Imam Qatada yana cewa la wallahi ma kana hunaka mithyalun wala mizan babu wani ma'auni in an tashi ba da ladan ba wani ma'auni kurin kan fitowa za a ta ba wanda yake fito da wannan sifa ya zama mai hakuri wajen bin Allah madaukakin sarki to anan wannan gaba tana nuna mana ladan hakuri tun yi kokari kuma ya cika waɗannan nau'ikan hakuri guda uku ya hakuri wajen da abin da Allah ya tsora masa kada ya fushi kada ya faɗi mummunar kalma kada ya mummunar aiki yayin da wani abu ya same shi wanda yake mara daɗi in an tambaye shi alhamdulillah sannan abu na biyu ya hakuri wajen bin Allah duk da ba daɗi ya daure da sanyi ana tsananin sanyi za ka yi alwala ba abin da za ka ɗumama ruwan to wannan duk nau'i ne na hakuri ana sanyi za ka fito sallar asuba nau'i ne na hakuri kana son dukiyarka za ka kiri ka bayar maza Allah ce as-sadaqatu burhan sadaka dalili ce dalili da ke gwada imanin mutum domin ita sadaka tsantsan neman lada yake sa ake yin ta sabanin kyauta ana yin kyauta dan neman wani abu shi yasa mawadaci shi yasa talaka yana yi wa mai wadata kyauta saboda ita tana da manufofi da yawa ana yi dan neman lada ana kuma yi dan neman wani abu na duniya mutum ya dauka ya bayar ba wai dan shi wanda aka ba da shi ba amma ita sadaka tsantsan lada ne a cikin ta tabarru'i ne ma'as domin na ƙasa ne na sama ne yake ba na ƙasa wani za ga bai da hannu bai da kafa a na ɗaya ke amma ka nemo kuɗi ka ba shi sai ga san ba abin da zai iya maka ka ba shi ne saboda gazzatawarka da imaninka Allah zai baka Allah zai biya ka to shi sa manzo Allah ya ce as-sadaqatu burhan to kana son ka ɗauka ka bayar shi ma nau'i ne na hakuri in baka daure ba za ka iya bayarwa ba za ka gane haka ne idan ka tashi kai za ka bar za ka gane ashe masu kuɗi da suke fitar da dukiyarsu su yi sadaka su bayar to za ka cewa suna kokari sai a za ka gane haka kai ma ka kiyasta karan kanka yadda ɗan abin da yake da shi za ka bayar sai ka ga sai ka daure to duk wannan nau'i ne na hakuri sannan kuma sai hakuri wajen barin sabawa Allah rai yana so ka hakura ka ki saboda Allah ya hana to in ka cika wannan sai ka zama cikakken mai hakuri to ayi tana na falala na yin hakuri da abin da Allah ya tanadar wa bayi masu yin hakuri da haka a wannan aya Allah ya kira mu'minai su tabbata kan imani su kiyaye dokokin Allah su kyautata a nan duniya Allah zai kyautata musu duniya da lahira sannan kuma idan sun samu takuruwa a gurin da suke to kada su ce sun zauna nan su yi hijira su tafi inda za su iya bauta wa Allah gwargwadon iya abin da za su iya sannan su yi hakuri akan bin Allah din su sani yin hakuri wajen bin Allah da yin hakuri wajen barin sabon Allah da yin hakuri kan abin da Allah ya kaddara to duka wannan yana da lada mai ɗimbin yawa sannan sai Allah ya ce
qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwala al-muslimin
Allah ya ce qul kace inni umirtu hakika ni an umarce ni an a'budu Allah in bauta wa Allah mukhlishan lahu ad-din ina mai tsarkake addini gare shi wa umirtu an umarce ni li an akuna awwala al-muslimin in zama kuma farkon musulmai wanda yake mika wuya anan Allah yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ayat da ta gabata mu'minai aka kirawo aka umarce su da kiyaye dokokin Allah to manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama shi ma haka Allah ya bashi umarni Allah ya ce kun ka ga ya musu inni umirtu ni ma an umarce ni an a'budu Allah an bauta wa Allah mukhlishan lahu ad-din ina mai tsarkake addini gare shi ma'ana in bauta wa Allah kai ba tare da shirka wannan shine umarnin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne a bayan shi mu al'ummar sa mun shirye duk da manzon Allah aka ba kai sai amma al'ummar sa ake nufi iyyaki a'ni fasma iyyaka kamar da laraba suke fada ana gaya wa manzon Allah ne amma mu ma al'ummar sa mu ji idan manzon Allah wanda yafi kowa girma da daraja da falala a gurin Allah Allah yake ya bauta wa Allah da tauhidi domin babu aula mu kuma sai mu koyi mu bauta wa Allah da tauhidi anan zai nuna maka girma da daraja da falala ta tauhidi abinda aka umarci manzon Allah an umarce ni an a'budu Allah in bauta wa Allah wannan shine alakar Allah ga bayi mu bayin Allah ba ƴaƴan Allah ba ba abokanai ba ba abokan tarayya ba bayi kuma manzon Allah ma bawan Allah kuma ya fi son wannan kalma yace kar ku zuzuta ne kamar yadda na yahudu da nasara ko kuma kamar yadda nasara suke wa annabi Isa kar ku yi min irin wannan yace fa qulu abdullah yace fa inna ma ana abdullah ni bawan Allah ne manzon Allah ne fa qulu abdullah wa rasul shi yasa manzon Allah yana son wannan kalma ta abdullah bawan Allah ko kuma ga shi rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani mataki sama da wannan da zai kai shi ko danganta shi da bunuwa ka ce da kamar da kiristoci suka yi wannan baya halatta shirka ne ko ka ce aboki wannan ma shirka ne ko abokin tarayya shirka ne haƙƙin Allah na bauta Allah kadai ake wa ba a yi wa wani kowaye ba za ka zo yanzu ka ce bari in yi sallah dan annabi sallah ibada ce dan Allah za ka yi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai aka ce me la sharika la wani ka ce bari in yi azumi dan annabi azumi ibada ne dan Allah za ka yi da haka sai dai kai wa Allah kadai sadaka in za ka bayar ka ce dan Allah ga sadaka na bayar dan Allah ibada ce ibada ana yi wa Allah kadai ku duba ayar umirtu an a'budallaha in bauta wa Allah mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini zuwa gare shi da haka shi manzo Allah manzo ne bawa ne na Allah idan ana magana bayi na Allah to manzo Allah ya fi kowa ba wani wanda zaka hada da manzo Allah sawa farkon halitta ko zuwa karshen ta duka annabawa manzo Allah ya fi duka manzanni manzo Allah ya fi bal ma malamai suna cewa salihi nagartaccen mu'mini ya fi mala'ika daraja a gurin Allah suna bibita darajar salihin mu'mini akan mala'ika to akan wannan kauli manzo Allah ma duka bai ce da mala'iku gaba daya to wannan duka matsayi ne na manzon Allah inda matsayi ne ake magana cikin bayan Allah amma ana magana Allah to Allah da manzon Allah da ba ka daukan haƙƙin Allah ka biyo manzon Allah in kai haka sai a ce shirka domin wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai haka kuma manzon Allah ya koyar haka kuma aka umarce shi da ya koyar a kadai ta Allah da ibada kada hada Allah da kowa to wannan yana nan wajibin ikhlasi da ma'ana yadda ake son kowa ya zama mai ikhlasi wajen bauta wa Allah sannan anan har wa yau cikin wannan aya za mu ga cewa mai wa'azi ana so ya zama shine farkon mai aikata abin da yake umarni kada ka zama kana wa'azi amma ba ka yin abin da yake kira zuwa kai kana kiran mutane zuwa ga tauhidi amma kai kana shirka ga wani ya bace ya yi wa'azi kan tauhidi kuma ya dage da ya girki kaya kuma yana duba yana tsafi yana wannan kaga wannan bai ba abin da yake aikata ko da abin da ya faɗa na tauhidi gaskiya ne to shi kuma bai aikata wannan ba to ana so shi yasa yake wa umirtu li an akuna awwalal muslimin to wannan kalubale ne ga masu da'awa ga masu wa'azi su ne ajin farko kada kana wa'azi a daina ƙarya kuma ya zama kana ƙarya kana wa'azi a daina alkushi kuma kai kana yi kana wa'azi a daina zina kuma kai kana kana duk abin da kake wa'azi da ma abin da baka yi wa'azi ba a matsayin ka na mai ilimi to ka nisanta la tanha an khuluqin fa ta'ti mithluhu arun alayka idza fa'alta 'azim kada ka hana wata dabi'a kuma ka zo ka aikata in kai abin yayi girma tasifu dawa alaji saqami wa jiddana kana sibata magani ga mara lafiya yau kaza yau kaza ka yau kaza amma kuma kai ba ka da lafiya kai kana da cutar kuma kana ba wani maganin wannan cutar kaga wannan ba wanda zai ce wannan abu na masu hankali ba wanda zai ce akwai hankali cikin wannan to nan ayat tana nuna cewa mai da'awa da mai kira zuwa ga Allah da mai tarbiyya to ya zama shi ne farkon wanda yake kamanta wannan ayyuka din duk da cewa malamai Allama Muhammad al-Amin al-Shamsiyyi cikin tafsirin shi Adwa'ul Bayan cikin suratul Baqara tafsirin fadin Allah ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab a karkashin nan yayi bayanin cewa ba kuma dalili bane na wanda Allah ya sanar ya san gaskiya ya san ayyukan alkhairi to kuma ba dalili bane dan shi baya yi kuma yace ba zai kira wani ba shi ma ne laifin ka san cewa wajibi ne a yi sallah sai ya zama shi yana wasa da sallah saboda haka yake ba zai dinga umarta iyayen shi da sallah ba yayi laifi sai ya zama laifin biyu na wasan kuma ga aikin alheri ya sani kuma ya ki umarta siba kamila ita ce tana umarni kuma kai ma kana aikatawa sai wanda take biye mata kana umarnin ba ka aikatawa sai wanda take kage muni ba ka umarnin kuma ba ka aikatawa to da haka mu gane wannan al'amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar in dai ka san abu kannani wajibi ne ka hana in ka san abu alkhairi ne to dole ne kai umarni da shi in ka ga an bar shi musamman idan ya zama wajibi ne lakin yin ka kuma ba dalili bane da kake yin umarni da shi nan sai zama kai ne bibi ga shi kai ba ka yi kuma ba a yi an bari kuma ballaki baka gyara ba to amma abin da ya fitika shine zama kana umarni kana aikatawa akwai hadisi mai ban tsoro ya mai da wanda baya aiki da abin da yake fada ranar tashin alkiyama a cikin wuta yan wuta suna cikin wuta sai su ga wani mutum gaba ɗaya an jefa cikin wuta yana ta juyawa kayan cikin shi sun zubo yana ta kewayawa sai su kewaye sai suke ba wani ba ne ba kai ne suke umarta mu ba mai aikin alkhairi kai ne kake hana mu munkari ya ce ni ne to ya muka ganka kai ji ce ina umarta ku ni ba na yi ina hana ku ni ba na hannuwa ku duba a nan duka a wuta suke su duka amma azabar da suka ga ana yi masa ta sa sun manta da tasu a wannan lokacin saboda yadda suka tashi ta ɗaga kansu don haka idan ya zama na kana da ilimi kuma ba ka yin abin da ya wajaba to hukubarka tana da girma wa alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'azzabun min qabl ubadil wasat malamin da zaman baya aiki da ilimin shi to gaban ma a sa masu mutan kuma sa wuce shi sai an sanya shi kamar da hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaita yana cewa farkon wadanda za a fara sawa wuta daga cikin su akwai malam wanda Allah ya bai wa ilimi laifinsa shine bai yi aiki da wannan ilimi ba bai yi kira dan Allah bai yi ikhlasi ba to da haka anan Allah ya ce wa manzon Allah ka gaya musu ni ma an umarce ni an a'budu Allah an bauta wa Allah mukhlishan lahu din ina ne karfafi a cikin gare shi wa umirtu kuma an umarce ni li an akuna awwalal muslimin in zama farkon wanda ya rika wuya mana yi imani da Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma shine gaba yafi kowa tsoron Allah yafi kowa bin Allah yafi kowa kiyaye dokokin Allah manzon Allah babu wata sifa mai kyau da Allah ya yi umarni ba sai manzon Allah yana da kamala cikakkata babu wani abin da Allah ya hada ba sai manzon Allah ya nisanci wannan abu manzon Allah baya aikatawa domin yana da hikima Allah ya kare annabawa daga fadawa cikin alkabair manya-manyan zunubai in sun yi wani abu wanda ba haka ya kamata su yi ba sai Allah ya gyara musu Allah baya barin su tafi a haka sai Allah ya ce ga yadda ya kamata ku yi to da haka manzon Allah ya cika wannan umarni kuma yana kira ne zuwa gare mu idan zama umarci manzon Allah ga haka to ina ga kuma mu min babu aula mu zama haka sai Allah ya ce ne
qul inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
قل كشيء إني أخاف حقيقة أني إن أصور إن أصيت ربي إن سابع أبنجدنا منك صور عذاب يوم عظيم عذاب وترانا لجرمة حقيقة أني إن أجن صور إن سابع أبنجدنا إن أجن صور عذاب وترانا لجرمة قل الله أعبد كشيء الله كشيء زنبو جاوه ai kul a'budu Allah kace Allah kade zan bautawa mukhlishan lahu dini ina mai tsarkake addini gare shi shi kade fa'budu ma shi'tu tunda ko kun kiji to ku bautawa abin da kuka so abin da kuka ga dama min doni ni ko ma bayan Allah ni dai Allah kade zan bautawa kul ka ga ya musu innal khasirina hakikanan masu asara allazina khasiru anfusahum sune wanda suke asarar rayukan su kawunan wa ahlihim da iyalansu yawmal kiyama ranar tashin alkiyama ala ku saurara zalika wannan hasara din huwal khusranul mubin ita ce hasara mabayyaniya har go yau dai Allah ya ci gaba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da kuwa azantu kul kace inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim hakika ni ina tsoro in na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba mai girma kamar karatun mu nake mutun ya zan bainal khawfi war raja kun ga zamanin Allah Allah ya ci ya fada shi yasa duk wanda zai zo ce baya tsoron azabar Allah to ba gwanin sha bane ba kuma daidai bane me da yake tsoro su cewa wai ga wani ya kai matakin walittafa ko ya kai kutubi ko ya kai gauki shi yana bauta Allah ne ma ba wai dan tsoron Allah to wannan kuskure me da muka faɗa jiya ga annabi Allah yake ka ga in ina tsoron in asaitu rabbi azab yawmin azim domin tsoron wuta da azabar wuta yanki ne na tsoron Allah dan imani ne da cewa in mutum yayi laifin Allah zai azabta shi kuma Allah yana da shi ko kuma ya tanadi wannan wutar yayin da muke ke tsoron fada da abin da yake gode yayi imani da Allah yayi imani da gai yayi imani da abin da Allah ya sani to manzo Allah yake ka ga ya muku ina tsoro in na saba wa ubangiji na to ni ma ina tsoron azaba mai girma to idan manzo Allah ya faɗin haka ina ga kai ina da ni wanda mu ba mu kai daraja ta shi ba ba mu kai girma shi ba ba mu kai alfarma ta shi ba amma da take shi yana tsoron in saba wa ubangiji to wannan ana faɗa ne dan mu kara kaini mu kara kiyayewa mu lissanci saba wa Allah sai yace qulillahi a'bud ka ga ya mutu ni Allah ka dai zan bauta wa ba zan bauta wa kowa sai Allah mu kulli sallahu dini ina mai tsarkake addini aka sake mai mai ta magana ikhlas dan ibada in ba ikhlasi ba ibada bace wanda duk zai ce yayi imani da Allah kuma ya imani shi da Allah kuma yana hada Allah da wani wajen bauta ko yana kiran wani Allah a shirka ta addu'a in ya tashi zai roki me ko ya roki Allah sai roki wani Allah sai ka bani aikuwa ka bani kaza ka bani kaza ko ga ya hada Allah da wani ko ya tashi zai ibada yayi ibada ga wani Allah muna ganin yan hakika waɗannan kafiran suna sallah ma kiran wani Allah suke a cikin sallah in zai tabbara kace Allahu akbar ki sunan wani zai kira wani saboda kai matuƙa wajen shirka wanda sallah ibada ce ga Allah dan tsa haƙƙi ne na Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai inda aka ce a ambace shi a cikin salati amma an tashi yadda manzon Allah ya tsora haka ake kuma Allah kada ya cewa to amma saboda tsabar shirka sai mutum ya zo sallah kuma sai kira sunan wani Allah wajen Allahu akbar sai kira sunan wani Allah to babu shakka wannan ko tantama babu akan kafirci duk wanda yake da aqida wani zai iya zama Allah to wannan kafiri ba wani tawili da wannan zai dauka in dai har yana da kudirin cewa wani Allah ne kowa ma Allah ne waɗannan masu aqida hakika suna da wannan kudirin ki wannan kafiri ne babu wani tawili akai shine kafircin da baya dauka wani tawili domin abu ne da yake a fili ba daidai yake da wanda yake da tsarikar da wanda yake jinginuwa zuwa gare ta ba ba duk wanda yake jinginuwa zuwa ga wannan tsarika yake da wannan aqida ba to kaga ba za ka yi hukunci ka ce kuma kif wanda yake tsarikar wani to kafiri bane ba za ka yi wannan hukuncin ba dan ba kowa yake da wannan aqida ba amma duk wanda yake da wannan aqida ta komai Allah ne wannan ba musulmi bane saboda wannan kafirci ne da baya daukan wani abu mutum ya allantar da wani abu daban to gashi nan manzo Allah Allah yake ya faɗa Allah zai bauta wa kai yana mai tashi addini gare shi fa'budu ma shi'tum to ku ku bauta wa abin da kuka ga dama wannan shi yake kira ta hadi umarni ne amma ba wai na aje ayi ba kamar jan kunne ne fa'budu ma shi'tum to ku je ku bauta abin da kuka ga dama min dunihi ko ma bayan Allah madaukakin sarki wannan umarni ne na tsoratarwa na jan kunne na gatsi in kun isa ku je ku yi za ku ga sakamako sai sai kul ku sani innal khasirina haqiqanan masu asara sune allazina khasiru anfusahum wa ahlihim wanda suka yi asarar ka rayukan su kawunan da kuma iyalan su yawmal qiyama ranar tashin qiyama anan ayat tana so ta bayyana mana makomar waɗanda suka bauta wani Allah dinna manzon Allah Allah ya ce ya faɗa Allah kadai zai bauta yana mai tsarkake addini to wanda zai bauta wani Allah ya shirka kamar yadda aka cewa wannan kuje ku yi din to waɗannan sune hakikanin asarar su domin a ranar kiyama za su yi asarar rayukan su kawunan su karan kansu tunda za su ga wuta kuma za su yi asarar iyalansu. A nan wasu malamai suka ce ma'ana idan iyalan suka bi Allah, su kuma su bi Allah ba, to za a sanya iyalan aljanna su kuma suka fi wuta. Da ka kin yasa wasu malamai suka ce a'a, dukkan wani mumini yana da mata a aljanna, ko yana da mata a aljanna, ko kuma dukkan wata rai tana da mata da Allah ya halitta a aljanna. To yayin da rai ta yi sabo sai kafirci ta shiga wuta, ta yi asara waɗancan iyalan. Wasu suka ce a'a, zai iya zama iyalan da shi ran gaba ɗaya duka kafirai ne, amma asarar da za su yi in sun shiga wuta ma ba za su ga junansu ba. In sun shiga wuta farkon lamari za su ga juna, a farkon lamari tashin alkiyama an tashi Allah ce yubassiruna, za su ga juna. Yawaddul mujrimu, a lokacin kafiri zai yi burin lau yabtali min azabi yawmin bibani, ina ma zai bada fansa ya bada ƴaƴan shakalin shi, wa sahibatihi ya bada matan shi ya bada ƴaƴan shi, wa fasilatihi allati tuwi ya bada dangin shi ma shi a kyale shi, wa man fil ardi jami'an kai ya bada ma kowa shi ya kubuta sun mayuji. Allah ya ce kalla inna halaza, ba zai yi ba, a ranar ba za a karɓi fansa da kowa ba. Da haka farkon lamari za su gansu, amma in an shiga wutar an riga an dawwama a ciki, to a ranar ba wanda zai koma kanta, kowa kuma ta kanshi zai dinga yi, domin ya shiga cikin azaba da ta mantar da shi kanshi. Da haka suka ce a nan ba wai lallai ba ma sai sun rabu, sai shi shiga aljanna shi yana wuta, za su iya zama duka ma suna wutar amma sun yi asara juna, ba za su ga juna ba. To shi ne Allah yake cewa haƙiƙanin masu asara su ne allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama. Ta yaya mutum zai kaucewa wannan? Shi ne ta hanyar imani, ta hanyar tauhidi, kaɗaita Allah da bauta, tsayawa kan abin da Allah yake so, barin abin da Allah ya hana. To mutum ba zai zama cikin wanda ya yi hasara ba. Da haka a shari'a hasararre shi ne kafir, shi ne wanda ya fi kowa hasara. Mumini kuma musulmi gwargwadon imanin mutum, gwargwadon ribar shi, gwargwadon aikin shi, gwargwadon ribar shi. Kamar yadda an je lahira zai zama mataki, amma wanda aka kai kafiri da shi wannan ya gama yin hasara. Shi yasa in mutum ya kalli waɗannan ayoyi sai ta gode wa Allah da ya yi shi, sai ya gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah ya yi masa, domin ni'ima ce mai girma Allah ya yi ka musulmi, saboda shi ne ka samu albarkar duniya kuma ka samu ta lahira. Sai Allah ya ce ala ku saurara zalika, wancan abin da aka ambata na hasarar iyalai shi ne huwal khusranul mubin, shi ne hasara mabayyaniya wadda take tamiri, babu wata hasara da ta kai wannan. Domin mai mutum ne ya hasara kanshi da iyalanshi gaba daya, ya zama ya rasa komai a wannan rayuwa. Ubangiji Allah ya kare mu, ina muna roƙon ka tabbatar da mu akan tauhidi, ina karaya mu akan tauhidi, ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi. Ya Allah muna tawakkuli da wannan karatu, Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu, Allah ka ba mu abin da muke nema, Allah ka ba mu abin da muke so duniya da lahira, Allah ka ba mu abin da muke nema duniya da lahira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.